matattare hukunce hukuncen rama azumi za a yi bayani akan rama azumi a nan. Ubangiji ta min hadisi ya karbo daga Imam Malik, ya karbo daga Ibn Sa'id, ya karbo daga Abi Salama ta dan Abdurrahman, cewa shi wato Abu Salama ibn Abdurrahman ibn Auf, wannan su malaman da yawa suna cewa yana cikin malaman Madina guda bakwai, yana cikin fuqaha sab'atu na Madina, cewa shi ya je Aisha Allah ya kare ta gare ta tana cewa lamarin da sha'anin yakan zamo ana bi na azumi na Ramadan. Lamarin da sha'anin yakan zamo ana bi na azumi na Ramadan, wato wannan in din inda ce aka yi tafifinta. Shi ya sa ko gashi wato sai fi'ili wanda yake nasihi ya bi ta. To dama an faɗa wa fi'ilu illa bi kunasi an fala tu fihi galiban bi inzimi sala. Amma ba na iya azumtarsa har sai watan Sha'ban ya zo. Ba na iya azumtarsa har sai watan Sha'ban ya zo. Azumin ranar da ake kokonto a ciki, hukuncin azumin ranar da ake kokonto a ciki, wato ranar da yake ta yi 30 ce ga Sha'ban, ta yi kuma 1 ce ga Ramadan. Menene hukuncin a ce a tashi da azumi a wannan rana? Wani lafiyar hadisi ya karbo daga Imam Malik, cewa shi ya ji malamai ma'abuta ilimi suna hani wato a ce za a yi azumin ranar da ake kokonto a cikinsa daga watan Sha'ban, ranar 30 ga Sha'ban, wanda ta yi a ce jiya wata ya kama. Idan ya zamo yana nufin cewa azumin Ramadan ne, ya fara azumin Ramadan shi tun sannan. Ina ganin cewa wajibi ne a kan dukkan wanda ya tashi da azumin ranar nan ba tare da ya tabbatar da cewa an ga wata ba, sannan daga baya aka samu hujja tabbatacciya cewa ai ranar daga Ramadan ne ai jiya an ga wata, cewa dole ne sai ya rama. Amma ba sa ganin laifi a da tashi da azuminsa a matsayin nafila. Daidai ne ka tashi da azumin wannan ranar amma matsayin nafila a wajen mutanen Madina kenan. Amma wasu malaman suka ce ai haramun ne ma, akwai wanda suka ce gaba ɗaya haramun ne, saboda hadisin amma rubni yasirin wanda yake cewa wanda duk ya tashi da azumi ranar da ake kokonto to haƙiƙa ya saba wa Abul Qasim manzo sallallahu alaihi wasallam, allazi yasumu al-yawm allazi yashakku fihi qad asa Abul Qasim faqad asa Abul Qasim, wanda shabladan hudu yake faɗa a fiyatul usuli alzamu malim ya sirin wasa man sama yawm ash-shakki shari'an asa. To Imam Malik yace akwai ko wanda suka ce a tashi azumin karahiya ne ba wai haramun ba, su wannan sun ce ma gaba ɗaya haramun ne, akwai da suka ce a ba za a ce haramun ba ne amma dai karahiya ne, karahiya ne wanda ya tashi da azumin kenan. Fadin wanda suka ce haramun ne ma'ana ya yi zunubi kenan, shi ya sa a maimakon malada zunubi za a rubuta masa, ko kuma ta wajen wasu suka ce to za a rubuta masa zunubi kuma a rubuta masa ladan azumi, zai zama a ƙarshe a auna a ga tsakanin ladan azumin nasa da zunubin saba wa umarni nasa wanne ya fi, ta yi zunubin ya rinjayi ladan da zai samu sai ya zamo shi zai cuku, ta yi kuma ya zamo ladan ya fi zunubin da ya ɗauka sai ya zamo zai samu wani abu dai ko kaga. To waɗansu suka ce karahiya ne, wanda suka ce karahiya ne, kaga ma'ana kenan wanda ya ba wai ya yi zunubi ba amma dai ya tozarta wa da kansa wani lada. To akwai a masabar Imam Malik su suka ce ba laifi wasima adatan wata dawu'an wa nazaran sadafa, inda nemi wata sar ya kawo. To kana maliku imam maliki ce wa hadal amri indana wannan shine tsarin da ake aiki da shi a wajen mu wannan shine tsarin da ake aiki da shi a wajen mu wanda na riske mu abuta ilimi akan sabi baladina a garin mu matattarin azumi hukuncen hukuncen azumi Ubaydullah ta min hadisi ya karbo daga Imam Malik ya karbo daga Abin Nari bararar Umar ibn Ubaydullah ya karbo daga Sallat ibn Abdurrahman ibn Awf ya karbo daga Aisha matar manzo sallallahu alaihi wasallam cewa Aisha ta ce Manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin azumi har mu ringa cewa ai wata kila ma ba zai daina azumin ba dorewa zai da azumin nan wannan lokaci in ya fara azumi na nafila sai yi tun har mu ringa cewa aka ko dorewa zai da azumin nan ne wannan lokacin kuma sai ya daina azumin a daɗe bai azumin na nafila ba har mu ce to ko ya ma daina azumin nafilan ne Aisha tace ban taba ganin manzon Allah fa sallallahu alaihi wasallama ya cika azumin wata gaba daya sai watan Ramadan Ramadan ne kadai yake azumin sa 30 dinsa ko 29 dinsa ban ganshi ba ya fi yawaita azumi a wani wata fiye da yanda yake yawaita azumi a watan Sha'ban To Ubaydullah ce wasu malaman da yawa suka ce wato wannan yawaitawa ta su ga azumi a watan Sha'ban kafin a sanar da shi ne cewa ai azumi ma a watan Muharram hayya ce domin sai a wajen ƙarshen rayuwa yake faɗa cewa wato ba watan da a ce a tsaya a azumce shi yake ya fi yawan lada fiye da watan Muharram. To wa da sani amma rufe wadda ce amma hadisi ya kaba daga Imam Malik ya kaba daga Abi Zinadi Abdurrahman ibn Hur wato ya kaba daga Harith da Abdurrahman ibn Hurmus ya kaba daga Abi Huraira cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce azumi garkuwa ce wato a ruwayat Sa'id ibn Mansur da Qari anan cewa minan nari garkuwa ce daga wuta kuma a ruwayar Ahmadu Imam Ahmad ta hanya Abi Yunus daga Abi Huraira yace wato fadalla yace azumi garkuwa ce kariya ce babba daga wuta to wa a ruwayar Sa'i ko shi ce yace wai manzo Allah yace azumi garkuwa kamar garkuwar da tsayen ku ke sawa idan ya je wajen yaki to
zakara
to kuma Imam Ahmad ya ruwaito dai daga hadisin Abu Ubaida cewa shi azumi garkuwa ne amma fa matukar shi ne garkuwar Yahuda garkuwar ta saba a dare ne ya dade anan da cewa abinda zai koyi Yahuda garkuwar shi ne ya tsaya yi da mutane wanda yake azumi amma a cikin azumin nasa zai da mutane to wannan azumin nasa ai ba garkuwa ba bai zama garkuwa daga gare shi ba to sai da Allah sallallahu alaihi wasallam idan ɗayan ku yana cikin azumi ba daidai bane za su rutai marasa ma'ana wato na alfasha ko marasa kyau kada ya ce zai faɗi maganar da take wauta idan wani yake zai yake shi ko ya zage gini ya zai zage shi to ya ce masa ni azumi nake anan aka samu sabani shi mai azumin nan wannan kalmar zai faɗa wa shi wanda ya tare shi da faɗan ne ko ko abinda ake nufi ya faɗa haka a zuciyarsa ya kame daga amsa masa to wato mutawalli ya ce abinda ake nufi kenan cewa ya faɗa haka a zuciyarsa amma nauyi a littafinsa azkar ya ce abinda ake nufi ya faɗa wa shi mutumin cewa to bawan Allah ni fa azumi nake kuma nauyi din da a majmu'u littafinsa majmu'u sharhul muhazzab wanda ɗaya ne daga cikin manyan littattafai na musulunci guda hudu yake faɗa a ciki cewa idan ma ya haɗa duka biyu ya yi kyau ya faɗa a zuciyarsa kuma ya faɗa da harshensa ya faɗa a zuciyarsa don ya zama yi wa kansa faɗa to ni fa da nake azumi ba zan tsaya ta wannan ba ba zan tsaya taka ta wannan ba kuma ya faɗa wa shi wanda ya tare shi to
ba
ta sanya
mai wato
ya kafa daga Abi Huraira cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce
wallahi
ran zai da ubangijin da raina ya tabbata ga ikon sa wallahi warin bakin da ke fita daga bakin mai azumi ya fi dadi a wajen wato ya fi karshi wajen ubangiji fiye da karshen almiski da hakika shi mai azumi wato Allah yana cewa hakika shi mai azumi yana barin abincinsa ne yana barin sha'awarsa ne saboda ni yana barin abin shansa ne saboda ni shi yasa azumi ibada ce wadda take tawa wato ibada ce wadda take ta Allah ma'ana duk sauran ibadun ta yi a gani amma azumi abu ne wanda sai Allah ne yake gani Allah ne yake ganin azumin mai azumi sauran ibadu na bawa ta yi a gani amma azumi sai Allah ne yake gani ni ne nake zan yi sakayya a kansa wato duk wata sana ana ninka ta gida goma haƙƙi zuwa ya kai a ninka ta ninki 700 sai fa azumi to shi nawa ne kuma ni ne zan sakayya da shi wato na ce wato shi azumi abin da aka ce na Allah ne shi ne na Allah wannan ma'ana ake nufi to dai ne daga cikin ma'anonin da aka fassara wannan wajen da shi wato ma'ana akwai wanda suka ce abin da yasa shi azumi aka ce na Allah ne domin shi ba a samun riya a cikinsa babu riya a cikinsa kauli na uku kuma shi ne cewa baki ɗayan ibadu abin da yasa aka ce azumi shi na Allah ne saboda duk baki ɗayan ibadu na bawa kowanne a ciki ta yi a ɗauka a biya zalunce-zaluncen da ya yi a rayuwarsa ta duniya ta yi a ɗiba daga sallah a biya zaluncin da bawaye a duniya ta yi a ɗauba daga zakka ta yi a ɗiba daga hajji ta yi a ɗiba daga duk sauran ibadu amma ban da azumi shi azumi matuƙar ka yi shi to lalle kai ne za ka mura shi ya sa wato yake na Allah ne shi ya sa kai ɗin nan kai zai ba sakamakon ba za a bayar ga wani ba ba za a bayar ga wani ba to yanda wato bai haƙiƙiyar waito daga Ibn Uyayna ta sanar yace idan ranar kiyama ta zo Allah zai wabawa hisabi kuma duk irin zalunce-zaluncen da za a ringa ɗiba daga ayyukansu kyawawa ana biya har sai ya zama a rage azumi azumi zai wani sai ya zama azumin ne kawai ya saura gare shi shi yasa a sannan in ya zama azumin ne ya rage kawai to Allah sai ya ce ba za a taɓa wannan ba wannan ba za a taɓa ba duk sauran abin da ya rage ni zan biya shi yasa sai a shigar da shi aljanna da sababin azumin haka su ya nuna yanata ya faɗa yadda bai haƙi ya ruwaito daga gare shi to Abdullahi ta min hadisi wato su suka ce abinda asa ake cewa azumi shine na Allah saboda duk wasu nau'o'i na ibadu da aka yi to an samu wasu masu bauta wani abu daban ba Allah ba sun ɗauki irin wannan nau'in na ibada sun bautawa gumakansu akan yi akwai masu yi wa gumakansu sujjada akwai masu ruku'u gaban gumakansu akwai masu tsayuwa gaban gumakansu kaga kenan ana yin sallah ga gumaka akwai zamanin jahiliya sanda ake zuwa ai tawafi da Ka'aba alhali duk gumaka ne taura da ita ko ai sa yi tsakanin Safa da Marwa gumaka ne akan Safa da Marwa duk wannan kenan kamar ibada ce da an yi ta ma dan gumaka amma azumi ne ba a taba jin an yi shi ga wani in ba ga Allah ba to shi yasa aka ce shi azumi na Allah ne shi azumi na Allah ne to wanda sani Abdullah ce amma hadisi ya kama daga Imam Malik ya kama daga amminsa shine Abi Sa'il ibn Malik ya karbo daga mahaifinsa shine Malik ibn Abi Amir wanda aka ce yana cikin wato mutum hudu da suka dauga wasu sayyidina Usman da daddare bayan an kashe shi suka je suka binne a bakiya wato sanda aka kashe shi ya zama yan tawaye sun kewaye da gidan shi yasa a samu a dauki gawon mai gagara sai da kira aka samu wasu masu karfin rai mutum hudu su suka je suka dauko gawar suka kai rake a suka binne to shi wannan Malik ibn Abi Amir wato kakan imamu Malik kakan imam Malik wanda kuma an sa Malik imam Malik sunansa ne to yana cikin mutum hudu to ya tarko daga Abi Huraira cewa Abu Huraira ya ce idan watan Ramadan ya shigo akan bude kofofin aljanna a rufe kofofin wuta a daure shaidanu a daure shaidanu Ubaidullah ce wato wasu suka ce wato zahirin ne ana daure su wato cewa da bude kofofin aljanna da rufe kofofin wuta da daure shaidanu wata alama ce da ake sawa ko alamomi ne da ake sawa ga mala'iku dan sun cewa wannan wata mai girma ya shigo dan a girmama alfarmarsa wato abin da sake daure shaidanin kenan dan a hana su cutar da mummune ta yi kuma ya zama da aka ce ana daure su wato ana nufin majazan ba wai hakikatan ba ya zama kenan hakan nuni ne zuwa yawan lada a cikin watan Ramadan da yanda ake yafewa daga laifuffuka da yawa na bawa shi yasa sannan sai ya zama shaidanu su fadda bawa yake da karanci to wani lakarin hadisi ya karɓo daga Imam Malik cewa ya ji malamai ba sa kin yin aswaki da game azumi a watan Ramadan a duk wata sa'a daga sa'o'in yini ko da bayan zawali ne ko a farkon yinin ko a ƙarshen yinin duk a iya aswaki ban ji wani ba daga malamai da ya ce ba a san yin aswaki a cikin watan Ramadan ban ji wani malami ba yana hani daga haka wato shi yasa masabar Imam Malik radiyallahu ta'ala anhu sun tafi akan cewa aswaki ga mai azumi ya halatta jami'an nahari baki dan yininsa a wajen Imam Shafi'i ko masabar Shafi'iyawa sun tafi zuwa cewa a'a bayan zawali yin aswakin makaruhi ne a mai azumi aswaki bayan zawali to wannan makaruhi ne saboda suna ganin cewa to gashi an faɗa cewa wato warin bakin mai azumi ga matsayin da yake ciki yana da matsayi ba ko wajen Allah ko ko kuma aswakin ya gutsar da shi amma malamai da yawa sun ce annan dai masabar Malikawa wato tafi karfi tafi hujja to saboda wannan ba wai an ce ana neman lalle ba a bakin almi azumin yi wari ba an faɗi in warin ya samu ga matsayinsa amma ba cewa akai a ja warin ko a bari haye warin ba to kala ya haya ce wata mitu Malika na ji Imam Malik yana cewa game da yin azumin kwana shida bayan an yi idi ne Ramadana na gama azumin Ramadan in an yi sallah a yi azumin kwana shida wanda yake ya zo a hadisai ingantattu tabbatattu cewa shi Imam Malik yake bai ga wani ba a cikin malamai masana suna azumtar wannan kwana shida ya ce wannan bai isar min ba daga wani daga magabata ni abin da na sani malamai ma ba suna kin haka suna tsoron bid'arsa wato kai ya zamo a sada shida Ramadan shi ne yanda zai faɗa kada ma'abuta jahilci wal jafa'i da wauta nesa daga ilimi su kadda Ramadan abinda baya cikinsa ya zamo a maida Ramadan kwana 36 ko 35 da sun ga akwai rauba mai a cikin wannan gurin malamai da a ce sun ga malamai suna aikata haka wato wannan tafiya bisa ka'idar da ake cewa dangul mafasidi mukaddamu ala jalbil masalihi fa huzma nukila a koyaushe idan ya zamo abu zai iya zamowa gyara amma kuma zai iya zamowa banna to gwamma a gyare shi domin a gyara banna kada a jawo banna ya fi daga jawo gyara ya fi daga a ce za a tsaya jawo gyara. To wato irin yadda da Hausa ake cewa kada garin neman gira a zo a rasa ido gaba daya. A aikata garin neman abin da yake nafila a aikata kuma abin da yake haramun shi ne azumtar ranaki ne, wanda aka ce a wasu kasashen abin yana dabta haka saboda wajen wani bangare na kasar Yaman da wasu guraren sai zama an gama idin ramadan to ranar sallah za a tashi dai a ci abinci a je idi. Amma duk wani abu da ake cewa wato biki ne na sallah ko abin da ya kamata haka a nuna cewa ana cikin idi baya afuwa sai an gama azumin kwana shidan nan. Idan an gama azumin kwana na shidan nan shine kashe gari kuma sai kowa ya tashi da idi cikakke. Amma wancan ya zama sallah dai kawai ake zuwa ba a azumi ana zuwa a yi sallah a masallatar idi, amma dai idin yanda ake nufi baya samuwa sai an gama azumin kwana shidan nan. To kaga irin abinda su malikawa suke gudu kenan, abinda shi ma maliki yace tsoron haka yasa ya ga malamai ba sa tsayawa azumin wannan kwana shidan na ramadan. To Yahaya yace wato kwana shidan na Shawwal ba sa tsayawa azumtar wannan kwana shidan na Shawwal. Kada Yahaya yace lazima maliki yana cewa ban ji wani ba daga ma'abota ilimi ma'abota fahimta da duk wanda za a yi koyi da shi yana hani daga azumin ranar Juma'a. Ranar Juma'a tashi da azumi a ita abu ne mai kyau ko da ita kaɗai ce. Na ga wasu ba a cikin malamai yana azumtar Juma'a, ina zaton ma kirda don azumtar Juma'ar yake. Wato wa'annan matsalolin dai guda biyu, yana daga matsalolin da yake masabar Imamu Malik ta saba da sauran masabobi. Da sauran masabobi su sun tafi zuwa cewa ana son azumin kwana shidan nan daga Shawwal. Kuma sauran masabobi sun tafi zuwa cewa mutum ya azumci Juma'a ita kadai ba tare da ya azumci Alhamis ba ko cewa zai azumci Asabar ba, a'a ya zamo Alhamis bai azumi ba, Asabar ma ba azumi zai ba, ya tashi da azumi ran Juma'a cewa haka karahiya ne ko haramun ma. Saboda hadisin da ya zo cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana hani daga azumtar Juma'a, to shi yasa wannan yana daga matsalolin da yake Imamu Malik ya gina su kusa aikin mutanen Madina. Wato ne yana nuna irin tasirin ayyukan mutanen Madina a masabar Imamu Malik radiyallahu ta'ala anhu, wanda yake ganin ayyukan nan nasu kamar abu ne wanda yake mutawatir. Domin malaman nan da ya tarar sun karɓi ilimi ne daga malamansu wasu ma iyayensu, irin su Shamun Urwata, Urwatun Zubairi malaminsa ne kuma shi ne ubansa. Irin su Urwatun Zubairi ko da wannan fuka sab'atu sun karɓi ilimi ne daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa ake ganin shi abin da ya tarar da malaman Madina nan suna yi kamar abu ne wanda yake ya tabbata mutawatira. Shi yasa a kansa ba zai bar duk wani hadisi ba zai kyale shi aiki da duk wani hadisi wanda yake ahadi ba. Zai dauka wani hadisin ahadin ko mansuhi ne ko akwai abin da ake nufi da shi ba yanda zahirinsa yake nunawa ba. To littafin litikafi, ambatan litikafin wato mafi yawan masu wayar muwadda haka suka rawaito hadisin nan. Cewa Urwatun Zubairi ba wai ya karɓa hadisin kai tsaye daga Aisha ba ne, a'a ya karɓa ne daga Amratu ‘yar Abdurrahman, ita ce ta karɓa wajen Aisha. Amma wasu gaggan malaman irin su Abdurrahman ibn Mahdiyyi da wasu duk sun karɓo hadisin daga Maliku, daga Ibn Shahabin, daga Urwata, daga Aisha. Shi yasa kenan kamar irin wannan shi ne Muslim yake cewa to ai ba ta yi ya zama Urwatun Zubairi ya ji hadisin ne daga A'a daga Amratu binti Abdurrahman, amma wani lokacin ya kawo kai sai cewa an Aisha ta. Amma ba wanda ya ce wannan hadisin ai yana da rauni, bari ma ana ɗauka yana cikin mafi ingancin hadisai, yana cikin wato mafi ingancin hadisai domin duk masu littattafan nan shida sun ruwaito shi, Buhari da Muslim. Muslim da Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah duk sun ruwaito shi wato shi a wata ruwayar aka ce Zuhuri din nan ya karba hadisin shi ne ya karba hadisin daga wajen mutum biyu ya karba daga Urwatu daga Aisha ya karba kuma daga Amratu daga Aisha yanda su masu littafan nan shi da duk suka kawo hadisin kenan sai yasa suke ganin kamar yanda yazo a wajen ruwayar mafi yawan marwayata mu wadda wato akwai kuskure kama an Urwatu bin Zubair wa an Amrata akwai wawi da aka sariya wa an Amrata binti Abdurrahman to aya ta kabar ga Aisha matan manzo sallallahu alaihi wasallam annaha qalat Aisha ta ce sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yana cikin itikafi yana shigo min da kansa ni ina cikin sirrin fata shi yana masallaci amma sai shigo da kansa sai in taje masa ya kasance baya shigo gida baya shigo daki sai dan bukata irin ta mutum Aisha ta kasance idan tana cikin itikafi ba ta tsayawa tambayar ya jikin ne jike ya jikin mara lafiya yake sai ko tana cikin tafiya la ta kifu ba ta tsayawa don ta tambayi ya jikin mara lafiya a tana tafiya ya wani kuwa tana ci gaba da tafiyarta Imam Malik yace mai litikafi kai yace zai je don ya biya wata bukata daban tafa don yana biyan kuɗi an ce za a biya shi to kuma yana cikin litikafi yace ba za a je karɓo kuɗin nan dai ya dawo kai yi wannan kada yace zai fita don wannan bukatar tasa kai yace zai tsaya taimaka wa wani yana wajen litikafin sai ya ga wani zai kora kaya a kan dabba ko abin da ya kamata haka to yace ba za a fito daga masallacin don ya taimaka wa wannan to kada ya haka sai dai in yana cikin tafiya ne ya je tsugunu ne a hanya sai ya ga wanda yake bukatar a taimaka masa to wannan ba ne fi ya taimaka masa a sannan amma ba ya fito don kawai ya taimaka masa ba da a ce za a ba da dama ga mai litikafi ya fito don taimaka wani ko don bukatar wani la ya haruju ilaihi iyadatul mariri da gaida mara lafiya sai zama shi ne mafi cancantar abinda za a ce mai litikafi ya fito saboda shi domin gaida mara lafiya abu ne wanda yake mai girma a musulunci da kuma yin sallah bisa janazu da kuma raka janazu wanda an ce sallan nan ga janazu ma ai farru kifaya ne to amma aka ce farru kifaya din ma dai ya kyare ya fuskanci abin da ya fuskanta na ibada to kana ma kenan kai ya fito don bukatar wani Imam Malik yace mai litikafi ba inda za a yi a kiransa mai litikafi don zarar ya ce ba za a je masallaci ya litikafi ta yi hirai zai ko wata dama ya samu ta ya ji labarai ko wani abu ya kaɗai da shi kaɗai yana je da da'awar yana masallaci hatta ya sani ba ba a ce masa mai litikafi sai ya bar duk abin da aka ce mai litikafi ya bari daga ya ce za a shiga da mara lafiya ko cewa zai sallah ga janaza da shiga daki sai in dan bukata ta mutum dan bukata ta mutum taka wai da shi amin hadisi ya tabbata daga Imam Malik cewa ya tambayi Ibn Shahabin daga mutum da yake cikin litikafi ya hadata ya shiga karkashin rufi don biyan bukatar sa kamar zai fitsari sai zama wajen arfa yake to ya iya shiga wannan wajen yace kwarai ba laifi da wannan Imam Malik yace lamarin da yake tabbatacce a wajen mu wanda ba sabani tsakanin malaman mu a game da shi cewa ba a karanta yin litikafi ba a duk wani masallaci da ake yin juma'a a ciki duk masallacin da za a yi ana juma'a to ba karhanci ayi litikafi a wannan masallacin a iya ka fahimta ta dalilin da yasa aka ce ba a son ayi litikafi a masallatan da ba a yin juma'a abinda yasa aka ce haka saboda ba a son a ce shi mai litikafi ya fito daga masallacin da yake litikafin zuwa juma'a in za shi juma'ar kaga ya bar inda yake litikafin kenan koko a ce ya bar zuwa juma'a in yace bara ya tsaya ya kula da litikafin sa idan ya zamo an samu masallaci da ba a yin juma'a a ciki wanda zai litikafi ya zamo iyaka kwanukan da zai litikafin juma'a ba za ta wajaba ba a kansa balle a ce sai ya je wani masallacin inda ake juma'a Imam Malik ya ce ba ni ganin laifi a sannan a ce a yi litikafi a wannan masallacin duk masallaci a iya litikafi a cikinsa matuƙar dai juma'a ba za ta samu mai litikafin ba a cikin litikafin nasa amma in juma'a za ta same shi shi ne aka ce to lalle ya je masallacin juma'a ya yi litikafi Ruhu Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce alhali kuna masu litikafi a masallatai shi yasa wannan kamar shahidi ne ga masu usulul fiqh da suke cewa jami in ya dau al ko dau irafa to ya dau umumi yanda Jalaluddin Suyuti yake faɗa wato wal jam'u za irafatin aw al wala adalahu wa kila laysa musjala ko yanda amridi yake faɗa a nazmul waraqat ko sun amridi ne ko ne sunnamul usul ne summa al muhalla jam'uhu wal mufradu sannan duk wani suna da aka sa wa al ko jar'i ne kamar wannan masajidu gashi an sa masa al to ya dau umumi da wannan haka Imam Malik yake kafa hujja fa amma lahul masajida kullaha Allah ya gama masallatai gaba daya bai keɓance wani abu ba daga gare ta tunda jar'i ne al da ya dau umumi Imam Malik yake daga nan ne yake ce ya halatta gare shi litikafi a masallatin da ba a yi jam'i ba a juma'a a ciki idan ya zamo ba dole ba ne a kansa a cikin kwanukan da zai litikafin ya fita daga masallacin da yake litikafin zuwa masallacin da ake taron juma'a a ciki ake sallar juma'a Imam Malik ya ce ba daidai ba ne litikafi ya ce zai kwana a wani waje dole sai a masallacin da ya litikafi a cikinsa sai fa idan ya zamo ya kafa hema a waje farfajiya daga farfajiyar masallaci irin yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi yayin wanda yana yin rihana hema yana sa a kafa hema gare shi a farfajiyar masallaci Imam Malik ya ce ni kan a iyaka abinda na ji daga bakin malamai ban taɓa jin wani malami ya ce daidai ne mai litikafi ya yi wata rumfa ba da zai ce zai ringa kwana a wannan rumfar sai fa idan rumfar ta su a cikin masallaci ne ko a cikin farfajiya daga farfajiyar masallacin yana daga hujjoji akan cewa mai litikafi bayan da za a iya kwana in ba a masallaci ba magana da aka ruwaito daga Aisha da take kana rasulullahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yana da itikafi baya shigo gida sai ko dan biyan bukata ko yaushe yana masallaci ashe daren sa da ranar sa ba daidai bane wato litikafi akan rufin masallaci yace bana ya hau rufin masallaci ya litikafi ba daidai bane ko a manara yana nufin hasumiyar masallaci Imam Malik yace ni litikafi ya shiga wajen da yake nufin ya litikafi a cikin sa kafin a ce rana ta fadi daga daren da yake son ya fara da itikafin nasa har da zama ya fuskanta da itikafin nasa farkon dare wanda yake nufin yin itikafi a cikin ta domin azari na shari'a dare garinin da zai zo ne shi yasa zai itikafi tun daga litinin shi yasa tun lahadi da yamma rana na dar da faduwa sai mazai tafi masallacin da zai itikafi ya zama daren litinin din yana da itikafin yinin litinin din ma yana da itikafin alhali wato san da daren ya zo mai litikafin ya haɗa a cikin litikafinsa ba dai da bane mai litikafi ya bijira ga wani abu daga abinda ake shagaltuwa da shi kamar kasuwanci ko waninta amma ba laifi mai litikafin ya umarni da sashen bukatunsa da rai ake a gonarsa ko kantinsa ba laifi don ya yi wa yaronsa magana to in ka je ga kayan da za ka fito da su ko kai kaza wannan in yaron ya zo wajensa ko kuma kamar yanzu don ya buga masa waya ya sanar da shi haka matukar dai ba yawaita haka ya yi ba to ba za a ce laifi ba ne ba za a ce laifi ba ne haka nan maslahar iyalinsa don ya buga sai kaza a kai gida to wannan ba laifi ba ne to ko ya umarni da sai da dukiyarsa ko da duk wani abu da ba zai ɗauke masa hankali ba shi a kansa to ba laifi da wannan amma fa in ya zamo sassauka ba inda yake yana masallaci kuma yana litikafi amma ya yi buga waya ya buga China ya buga Saudiya ya buga Dubai ya buga Lagos ya ake ciki ne ya buga nan to wannan ba litikafi yake ba kasuwanci yaje to ya jumani da wannan wanda zai isar masa wannan wanda zai kula masa da haka ina maliki ce ban ji wani ba daga ma'abuta ilimi yana ambaton wani sharadi a litikafi bayan da shi litikafi aiki ne daga ayyuka na ibada kamar sallah kamar azumi kamar hajji da abin da ya kamata wannan daga ayyuka wanda a ciwon na akan samu farilla akan samu sallah ta farilla akan samu azumi na farilla akan samu haji na farilla ko kuma wanda daga wannan yake nafila akan samu sallah ta nafila azumi na nafila haji na nafila wanda duk ya shiga cikin wani abu daga wannan wajibi ne akan sai aiki da abin da ya gabata daga tsari tsarin da malamai suke kai dole a tsaya a bi ba shi da wata dama ya ce zai fara a cikin wannan wani abu daban ba abin da musulmi suke a kansa tun baya ba tun a baya ba dole ya tsaya ya bi abin da suke kai ba shi da dama ya ce zai sa wani sharadi da zai sharanta kamar misali ya shiga itikafin amma ya ce in kayansa sun zo in an masa waya kayansa sun zo zai bar itikafin ya fito wajen kaya to bai da dama yi wannan sharadin ko in kaza ya amko to shi ya zai bar itikafin ya shiga itikafin da irin wannan sharadin bai da dama ko wanda zai kaga a yi hamdala sallallahu alaihi wasallam ya yi litikafi musulmi sun san tsarin litikafi imam malik ya ce kalmar itikafi da kalmar jiwari duk ma'anarsu ɗaya akan saki jiwari ana nufin litikafi shine dai wato makotaka da masallaci mutum ya zauna a masallaci kuma shi litikafi ga wanda yake mazaunin birni da wanda yake mutumin kauye duk dai tsarin su daya ko a kauyen ne dole sai a masallaci za a kuma dole ya zauna a masallacin nan kuma in garin da ake juma'a ce zama juma'a za ta kama shi a kwanukan litikafin to bai da dama ya litikafin sai a masallacin juma'a sai masallacin da yake ana yin juma'a to anan da sai mutashi ba ma la zuwa litikafi illa bihi